من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نالهدي درن ترى قوات الرمضان هجرة دبو دير داري حدود أربعين داوكو wanda ya dace da daren goma ga watan April na isan 2022 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma da ake gabatarwa cikin wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abinda zai yarda da shi sai abinda zai dace da littafin sa alqur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzon sa mai tsira da amincin Allah. Kamar yadda aka saba muna da tambayoyi kamar biyu. Tambayar farko tana cewa menene ake nufi da masallaci ɗakin Allah, domin na ji wani Krista yana cewa musulmai suna cewa masallaci ɗakin Allah, mu ma Krista muna cewa Isa ɗan Allah. Dukkan abin bisa ma'ana guda ne. To wannan ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, saboda mu musulmi idan muka ce masallaci ɗakin Allah to muna nufin masallaci ɗaki ne mallakan Allah da Allah wato yake bantu da mallakarsa. Wannan shi yasa duk inda masallaci yake ba a cewa mallakan wani sai dai ƙarƙashin lurar wani, wato inda masallaci yake tamkar wakafi yake. Wannan kuma kama daga masallaci na ɗaya masallacin Ka'aba har zuwa duk masallatai da ake da su da wanda za a yi sunan gaba kiyama ta tashi. Su kuwa Kirista idan suka ce Isa dan Allah suna nufin ɗaya tilo ga dai babu da Allah ya haifa iya zandilla. Akwai hujjoji kan haka kuma su ma sun sani. Misali kamar yadda ya zo cikin John sura ta uku aya ta 13. Kusan dai John suna daga cikin manya-manyan littafin Injil ko guda hudu da ake da su. Ya zo cikin Yohana a cikin John sura ta uku aya ta 16 kamar haka. For God so loved the world that he gave his only begotten son. His only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Wannan haka yake rubuce a cikin John. Ma'anar wannan shine saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya ne ya ba da makaɗaicin haifaffen ɗansa. Haifaffen ɗansa, kuma ka san ɗaya ba mallakarsa ake ba, kuma haifaffen ɗansa shi kaɗai. Babu wani ɗa wanda za a ce haifaffe ne ga Allah sai Isa, shi ɗaya kawai. To saboda haka ina maganar yadda musulmi suke cewa masallaci ɗakin Allah, haka su ma nasara suke cewa Isa ɗan Allah. Babu danganta, babu abin nan kamanceceniya tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu. A cikin Alƙur'ani, misali a cikin suratu Ibrahim, Allah maɗaukin sarki ya ce baitikal muharram, wato rabbana inni askantu min zurriyyati
biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liqimus salah فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
النبي إبراهيم عليه السلام ينعى الدعاء دومين ألا واتسنيا ومكة البركة لمزونا مكة البركة. Yace rabbana inni askantu min zurriyyati, ya ubangijinmu lallai ni na zaunar ko na wato ajiye wasu daga cikin zurriyata biwadin, a wani fili tsakanin duwatsu, ghairi dhi zar'in, wato wanda ba a noma ba, wanda ba ƙasa ba ce ta noma, don babu ruwan sama, ba wurin noma a wurin. Inda baitikal muharram, nan inda ɗakinka mai alfurma yake, wato ɗaki mallakanka wanda ake bauta maka a cikinsa har zuwa ƙarshen ayar. Akwai su ayoyi masu kama da wannan a cikin hadisi ma, hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Imam Ahmad daga Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abin da zai faru nan gaba lokacin ƙarshen duniya, cewa akwai wani wanda ake kiransa zu suwai ƙataini daga ƙasar Habasha. Daga ƙasar Habasha, idan aka ce Habasha a wancan lokaci ya haɗa da Ethiopia wanda shi ne kamar haikutar Habashan, da kuma ƙasashe yanzu da ake kira abin nan Somalia, da ake kira abin nan Eritrea, da ake kira su Djibouti, da wani ɓangare mai yawa da ake kira Sudan a yanzu, duka sunan su Habasha ne. Za a samu wani mutum da ake kiransa ذو السويقتين يخرب بيت الله عز وجل wanda zai zo ya rusa ɗakin Allah, wato ɗakin nan mallakan Allah da Allah ya mallaka wa kansa, yana kowa ya zamanto mallakarsa domin bayansa su riƙa bauta masa a ciki. Har yanzu Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Uqba ɗan Amir, annabi sallallahu alaihi wasallam, Uqba ɗan Amir ya ce, nazarar ukhti, wata ƴar uwata ta yi bakance, tana son ta tara wa kanta lada ta yi aiki saboda Allah, ta ɗauki bakance gaban Allah cewa an tamshiya ila baitillahi hafiyatan, daga inda take za ta je ɗakin Allah kafa ba takalmi saboda Allah. Fa amaratni an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan ƴar uwatawa in ji Uqba ibn Amir sai ta umarce ni na mata fatawar wannan bakance na ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaituhu, nayi wannan fatawa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala li tamshi wa li tarkab, annabi ya ce a ta dai tafi, ta tafi ɗakin Kaaba, amma kuma ba wai kafa ba takalmi ba, ta tafi in ma za ta tafi kafa da takalmi, kuma tana da dama har yanzu ta hau ma dabba, domin Allah bai sanya shari'arsa domin azabtar da mutum ba, haka kawai rika tafiya ba takalmi saboda da zummar cewa wai ibada yake, to Allah bai ibadantar da bayinsa da irin wannan ba. To almuhim dai, ɗakin Kaaba shi ne ɗakin Allah na farko, kuma kowane masallaci ma ana kiransa ɗakin Allah a bisa amanar mallakar da Allah ya kaɗaitu da ita ga wannan ɗaki, kuma ɗaki ne domin bayinsa su bauta masa a cikinsa. Abinda ke nuna mana kowane masallaci ma ɗakin Allah ne har kiyama ta tashi shi ne hadisai da dama, daga cikinsu akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tadahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah, wanda ya tsarkaka ya yi alwala, muci ya yi alwala, kuma masha ila baitin, sannan ya tafi zuwa wani ɗaki, wani gida, min buyutillahi, daga cikin ɗakunan Allah, wato wani masallaci daga cikin masallatin Allah, liyasbiya faridatan min fara'idillah, saboda ya aiwatar da wata farilla daga cikin farillan Allah. To har zuwa ƙarshen hadisi, kanat qatwatahu idahuma tahuddu khatiyatan wal ukhra tarfa'u darajatan, duk wani tako da yayi daya za ta kankare masa zanubansa, daya kuma za ta ƙara masa lada, ta ƙara masa ɗaukaka, ta ƙara darajarsa. To kamar da muka ce dai, su nasara a bisa nassi ko nassoshi da suka zo cikin littafinsu shine Isa a gurinsu ɗa ne guda na Allah, haifaffen ɗa na Allah, haifaffen ɗa na Allah. Wannan shi yasa ko Alkur'ani Allah yake ƙara don ya kore wannan ikirari nasu, yana da wahala ambaci annabi Isa ba tare da an ce ɗan Maryam ba, haifaffen Maryam ba, saɓani abinda nasara suke tafiya a kansa a kan cewa shi ne ɗa ɗaya, haifaffen ɗa ɗaya na Allah. Tambaya ta biyu tana cewa shin daidai ne mutum idan talauci ya addabe shi ya riƙa jingina shi ga wani shugaba, ya yi ta zagin shi yana cin mutuncin shi? Oh, an bar magana. To kaga dai ya duba ne kan abubuwa da suke faruwa wurin da yawa daga cikin mutane ko wa'innan kwanuka ko kafin su, amma mu musulmi muna tafiya ne kan shari'a, kuma ko ana ha maza ha mata wajibi ne mu hankalta mu riƙa shiga ta yayinmu ya zamanto muna tafiya kan shari'a. Abu na farko dai ya kamata a san cewa shugaba, muna nufin shugaba na mulki, don shi ne lambawan, amma dai duk lokacin da aka ce shugaba ko a tafiya ne aka nada shugaba yana da mas'uliya kuma ya kamata a ce na kasa da shi su fahimci yana shugabancin to babban haƙi da ke kan shugaba shine yana idanunsa bacci domin talakawansa su ji daɗi in kuma bai yi haka ba yana cikin hatsari yana me yana cikin hatsari kusan annabi ya riga gama magana imam muslim ya rawaito hadisi da shi da imam an-nasa'i da imam ahmad da imam ibn hibban da wasunsu daga nana aisha allah ya kara mata yarda ta ce manzo allah mai tsira da amincin allah ya ce wato ya yi addu'a ya ce allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jibinci ma'ana ya jagoranci wani abu na al'amarin al'ummata fa shaqqa alaihim sannan ya tsananta musu fashquq alaihi ya allah ka tsananta masa shi ma wa man waliya min amri ummati shay'an wanda ya jibinci ko ya jagoranci wani abu na al'amarin al'ummata farafa bihim ya tawassaya musu farfuq bi ka tawassaya masa wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Hausawa suke cewa ba ta faduwa banza ko Hausawan sun su suna daukan kai mai imani a idanun shari'a za su ce addu'ar ka ba ta faduwa banza ko a ce addu'ar iyaye ba ta faduwa banza kan yayansu to tabbas addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta faduwa banza karɓar biya ce saboda haka annabi ya gama aikin sa duk wani wanda ya jagoranci mutane da gangan ya zo ya ta kuntata musu ya ta zalunta su to babu shakka shi ma yana cikin kunci ko kuncin duniya da lahira ko kuncin duniya kawai ko kuma in ma bai samu kunci a duniya ba akwai kuncin dai lahira wannan addu'a ba za ta faɗi a banza ba kenan wajibi ne shugabanni su san cewa su masu hidiman talakawansu ne wannan shine ma'anar shugabanci a musulunci kuma gaskiyar lamari ma shine ma'anar shugabanci wurin dukkan masu hankali a wani hadisi da imam abu dawud ya ruwaito da imam ahmad ya ruwaito da imam hakim ya ruwaito da imam at-tabrani ya ruwaito da isnadi sahihi daga abu maryam sahabi abu maryam al-azdi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya min amri almuslimin duk wanda ya jagoranci wani abu na al'amarin musulmi wata shay'an fahtajaba duna qallatihim sannan ya sa hijabi tsakaninsa da tsakanin bukatunsu wa faqrihim da tsakaninsa da tsakanin talaucinsu ya nuna ba ruwansa wa faqatihim da bukatunsu tsananin bukatunsu to ihtajaba Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati duna qallatihi wa faqatihi wa hajatihi wa faqrihi shi ma wannan Allah madaukakin sarki zai sanya hijabi zai sanya labule zai sanya katanga a ranar kiyama tsakanin shi Allah da bukatar wannan mutum ka san kuma dole yayi bukata yana son aljanna to Allah zai hana shi shiga aljanna kusan dai ma'anar wannan hadisi kenan irin waɗannan hadisai duk suna jan kunnuwan shugabanni wato tabbatar da cewa wato sun yi wa jama'ar su hidima zamanto saboda hidimar jama'ansu aikinsu shine hidimar jama'ansu suna jagoranci saboda hidimar jama'arsu ba wai don su kuntata musu abu na biyu annabi ya bada labari shi akwai wani abu da shari'a za ta bada labari don an bada labarin cewa abu kaza zai kasance ba wai dole abin sai ya dace da shari'a ba a zai kasance kamar yadda annabi ya bada labarin cewa cikin al'ummarsa sai an samu wanda za su bi za su taka duk inda yahudu da nasara suka taka ko da za su shiga ramin damo ne su ma sai sun shiga duk bidoyi da suka yi duk wani karkata da sauran su ma sai an samu sun karkata daga wannan al'umma wannan ba yana cewa akwai lokacin da za a halatta wa mutane shikenan duk abin da yahudawa da nasara suke yi suke yi su ma an halatta musu ba a'a wannan waƙi'i shari'a take ba da labarin su annabi ya ba da labari ya ce cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da Ahmad da Darimi da Bazzar daga sahabi Auf bin Malik al-Anja'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaru a'immatikum zababbun shugabanninku sune allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum sune waɗannan da kuke son su su ma kuma suna son ku wa yusalluna alaikum suna muku addu'ar alheri wa tusalluna alaihim kuma kuna musu addu'ar alheri wa innan sune mafi alherin shugabanni cikin ku saboda haka kowane shugaba ya tabbatar da cewa ya samu wannan matsayi wurin talakawa ba da yadda za a yi a ce an gamsar da kowa 100%, amma dai alal aƙalli majority kam a ji cewa suna ƙaunarka suna maka fatan alheri. Randa ka fahimci aka fahimci cewa majority ba ta maka fatan alheri ba ta abin nan menene ba sa son ka to ka tuhumi kanka akwai matsala kai kokari ka gyara ka dawo kan hanya. Wa shiraru a'immatikum sa'annan ashararan shugabanninku allazina sune waɗannan da tubghidunahum da kuke kin su wa yubghidunakum su ma suke kin ku wa tal'anunahum kuke la'antar su wa yal'anunakum su ma suke la'antar ku. Wannan dai waki ne ko to kowane shugaba ya tabbatar da cewa bai samu kansa cikin wannan yanayi ba alal aƙalli dai wurin mafi yawan mutane kamar da muka ce babu yadda za a yi kirkin ka sai ka samu kai kushe maka. Kwanakin ba mun je Maiduguri muna tattauna da wasu abokai ka ce gwamna ku kowa na ta yabonsa sai na fahimta duk irin mu muna ne muna nesa din nan muna ta yabonsa ashe wasu mutanen Maiduguri wasu akwai da suke kira sawa mahaukaci mahaukaci wanzu na ce inna lillahi wa inna ya na wali a wurin mu banda ku abin da mu aka mana shi mana yanzu ko da abin da wannan ko da Adam ka ta har ka da Adam sai ubangiji da halitta shi to amma dai tabbas mafi yawan rinjaye dole za su yabe shi insha Allah ta'ala to shugaba dai ya kokari kada ya shiga wannan layi da zai zamanto mafi yawan waɗanda yake jagoranta suna ta la'antarsa shi ma kuma yana ta la'antarsu ta yi watakila shaidan ya jarrabe su ta la'antarsa shi ko yana son su yana ƙaunarsu ana iya samun wannan amma aka samu tantirin shaƙi shi ma a shan zai ta musu duk da ta yi a yi ta tsine wa juna Allah ya sauƙaƙe. Ƙarshen hadisin ƙila sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah afala nunabidhuhum bisayfi shin yanzu ba za mu kauda su daga mulki ba da takobi faqala la annabi yace a kada ku yi haka ma aqamu fiikum as-salata matukar dai suna yin sallah cikin ku wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu idan ku ga wani abu wani aiki daga shugabanninku da ba kwa son sa fakarahu amala idan aikin mummuna ne ku ki aikin kawai wala tanzi'u yadan min da'atin kada ya bada umurni ku ce ba za ku yi ba alhali akwai maslahar al'umma cikin sa. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku sunnar Allah ta gudana a kowane zamani ma kuma cikin kowace ƙasa kowane yanki a zamanin kowa ne ne ma ko annabi ne ke shi wannan shugabancin ko wani salihi ne ko wane ne ko wani mutumin banza ne duk dai yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki wani lokaci yakan jarrabi bayansa kasa a waye gari cikin tsanani shiga cikin tsananin talauci da abubuwa da cututtuka da abubuwa wannan sunnar Allah ce da ta gudana cikin bayansa saboda kada wani mamaki a ce an samu wani lokaci da abu kaza ya faru a zamani kaza a rika daukan cewa wanda ke jagorancin wannan zamanin ko laifinsa ne ba dole ba ne hanyoyin Allah suna da yawa yanzu ko mu nan in kun duba yadda musibu suka yi ta zuwa. Misali, Buhari yana kama mulki aka samu musibar faduwar farashin mai. Ta faɗi ƙasa-ƙasa, ina jin ko ya kasa naira dola 20 ne ma, drum ɗaya. Saboda alhamdulillah kwanan nan dai ya tashi ya kai wajen dola 100 da wani abu. Shekaru kamar biyu an shiga musiba a duniya maganan corona. Duk da mu dai ba ta kashe mu ba, amma dai ta sa mu cikin talauci saboda duniya kun san ta zama iri ɗaya. Ta kashe mutane da yawa a wasu ƙasashe, sannan kuma wannan ya sa tattalin arzikin ƙasashen duniya da yawa ya karye. Kuma kamar da aka ce abubuwan suna ana tare, karyewan tattalin arziki na duniya zai shafi ya shafi irinmu wannan irin waɗannan ƙasashe, dama wani abu ne wanda yake sananne. Musibirin suna yiwa zuwa da yawa, wani lokaci na yaƙi, yaƙin da ku ba ku ka nemo shi. Yanzu Ukraine, su ba su tsokani Rasha ba, ba yaƙi yaƙi ba yanzu a Ukraine, ba su tsokani Rasha ba. Maƙwabciyarsu, babbar yaya. Amma a kawai ta taso rana tsakiya ta zo za ta mamaye su. Ana nan wasu an kashe ɗaruruka watakila ma dubbai, ana nan kuma yanzu ana ta yi. To aka ce ƙasa tana yaƙi ta ga musiba ta zo. Irin mu yanzu da muka samu jarraba ko mu ko ƙasashen yammacin Afirka da ƙasashen tsakiyar Afirka. Taban kafin nan ƙasashen arewacin Afirka sun yi fama da abin irin su Algeria da sauransu. Kuna ga dai Mali saboda irin waɗannan musibu na waɗannan ƴan ta'adda har jijiyoyin mulki aka yi ta yi. Ga Burkina Faso shi ma wannan ya jawo musu har jijiyoyin mulki. Ana fama da shi a Nijar, ana fama da shi a Chad, ana fama da shi a Cameroon. Uwa uba mu a nan Najeriya. Haka kawai abin ya zo ba tsokanan abin aka yi ba. Da saboda haka bara'o'i ya daga cikin sunnar Allah suna iya zuwa su faɗawa ƙasashe. A shiga wahala sosai. Wannan shi ya sa kuma duk wata musiba da ta zo yawanci fabi ma kasabat aidin na irin laifuffuka ne na mutanen wurin.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir.
Haka Allah ya ce cikin suratul Ash-Shura, wa ma asabakum min musibatin, duk wani abin da ya shafe ku ya same ku daga wata musiba, fabi ma kasabat aidikum, saboda dalilin abinda hannayenku suka tsorata ne, saboda dalilin abinda ku kuka yi na munanan ayyukanku. Nan ma wa yafu an kathir, Allah na yafe kurakurin ku da yawa, baya kama ku da su. Kuma a suratul Baqara ko ma wata ayar a suratul Ali Imran, Allah na cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا هيك أرمى جزاكم الله خير. Abin da nake so dai in gaya mana a nan, ba dukkan musiba ba ne da ƙasa za ta shiga a ce saboda laifin jagororin ƙasar. Akwai laifin, yana ana iya samu da laifukansu ma, don suka zamanto masu ɓarna da sauransu, ana samu wannan marasa tausayi, mara manufa zo su rugurguza har tattalin arzikin ƙasa, ana samu wannan. Ana samu kuma wanda su shugabannin na kirki ne, watakila ma da shaidar duniya da sauransu suna abin nan, amma kuma Allah cikin ikonsa ta shiga cikin musulmi, wannan ma na faruwa. Saboda haka dai ya rage wa kowa a matsayinsa na musulmi ya bibi yadda mizani yake, kada ya zalunci kansa. Kun ji yadda Allah rahma ya karanta mana wannan aya cewa Allah zai nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro dan ta'adda. Yankin nafin yanzu muna nan, wannan tsoro ne, kana tsoron kai tafiya, kana tsoron gidanka, wasu anguwanni yanzu ko nan cikin jalimu. akwai la'anannu ɗan iska ƙauyawa mara hankali waɗanda suka yarda su kunyata ƙasarsu su cutar da al'ummarsu a matsayin hanyar neman abincinsu ba suna nan ba suna damun mutane da kuma wasu jahilai murakkabai sun yarda su ɗauki makamai tare da bababbai a kasuwanni da masallatai da wuraren hukuma da sunan cewa suna jihadi ko suna neman lada kaga wannan nau'i ne na khaufi a jarabi mutane da khaufi ba ku ci musu ba ba ku sha musu ba su kawo muku irin wannan musiba waljui haka nan za mu yi jaraban ku da wani abu na yunwa wa naqsin min al-amwal da talauci wal anfusi da yawan matimati a samu irin wannan annoban corona din nan wattamarat da kuma a samu kanfar ruwa da amfanin gona ba za a samu amfanin gona ba duk Allah na jarraban bayansa lokaci zuwa lokaci da irin wannan a zamanin sayyidina Umar a hijira shekara 18 annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya rasu ya koma ga ubangijinsa hijira shekara ta 10 ko sayyidina abubakar shi kuma ya karbi mulki yayi mulki na shekara 2 da wajen rabi 10 karin 2 da rabi shekaru 12 da wani abu ko sa'annan Umar ya karbi mulki bayan mutuwar abubakar siddiq to a shekara ta 18 ta hijira kenan Umar yayi mulki da shekara nawa na'am yawa da shekara 5 da wani abu an samu wata shekara da aka kira ta shekaran Amur Ramada shekaran tsananin talauci da wahalhalu mutanen Madina da kewaye aka shiga cikin harkar talauci duk adalcin Umar wannan ya rubuta cikin littafin tarihi littafin sira haka nan a zamannuka abin da na daularin musulmi kuma masu mulkin adilai ne an samu yunwa sosai wadda har mutane suka shiga karnuka suke ci duk wasu abubuwa da ka sani ba a cin su haka ana iya ci ganyennuka da ganye-ganye da ba a ci ana ci saboda tsananin wahala da sauransu wasu sun ce har wasu ma gawawwaki suke ci saboda tsananin yunwa Ibn al-Jawzi cikin littafinsa al-Muntazi a juz'i na 16 shafi na 17 ya bada irin musibu da aka shiga a shekarar hijira ta 449 a daular musulunci irin walhalu da aka sha musamman a yankin Iraq da abin da ake kira su Iran a yanzu irin walhalu da aka yi ta sha haka nan a shekara hijira 462 ya bada labarin irin talauci da aka yi ta fama da shi a ƙasar Masar da Sham kada kuma da muka ce Masar ya shafi Masar da muke ciki da abin nan da wasu yankuna na Sudan da muke ciki haka Sham aka ce Sham kusan shekaru ƙasashe 5 da ake da su a yanzu Syria Lebanon Jordan Palestine da kuma Israel wayannan su ake kiransu Sham an shiga wahalhalu da yawa to almuhim dai musulmi a matsayin ka na musulmi kana da alqur'ani kana da sunna saboda haka kai ko ana yayin hauka ana yayin wuce gona da iri da shakiyanci kai a matsayin ka na musulmi kana da linzami zaman to ka rika tafiya ala basira muna fata Allah ya taimake mu to alarma bismillah
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه نقول إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
تا بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون سنة تشيوة واتمشركي سنة تشيوة لولا أنزل الله على محمد آية من ربه ميساء الله محمد كان بانا تشيوة شي النبي نيبا منظوم الله نينا جاء منا كذا كذا أي منجي أنباء صالح تابوة mun ji an bawa Musa kaza kaza ga macijiya ga sanda ga wane ne ga wane ne shi Muhammad kan laula unzila alaihi ayatun min rabbihi me yasa ba saukar masa da aya shi ma daga ubangijin sa ba kama kana lil anbiya'i kamar yadda ya kasance ga annabawa minan naqati na tabuwa wal asa da sanda wal yadi da hannu to Allah sai ba su amsa yace wa manzon sai ga musu fa qul lahum ga musu innamal ghaibu yadda lamari yake shi fa ghaibi ai ma ghaba anil ibad abinda ya koyu ga bayi ai amruhu wato al'amarin ghaibi lillahi na Allah ne mallakar Allah ne daga cikin ghaibi wa minhu al ayatu daga cikin ghaibi ghaibin ubangiji akwai wayannan ayoyi da kuke magana saboda haka fala yati biha illa huwa ba wani wanda zai kawo aya ya ba wa manzo domin ya nuna wa mutanensa sai shi Allah wa inna ma alayya tabligh ya musu haka ni Muhammad babu wani abin da yake kaina wajibi a kaina sai isar muku da sako kaza haramun ne kada ku aikata shi kaza halal ne ku yi shi amma in kuna shakka fantaziru al'azab ku saurari azaba in lam tu'minu matukar ba ku yi imani ba inni ma'akum minal muntazirin ni ma kuma ina tare da ku daga cikin masu saurarawa wannan azaba ba wai azabar lahira ba azabar duniyar kuma sun fara ganin ta tun a yakin Badar inda duk aka kashe manyansu inda suka yi ta alfahari da sauransu sun fito yaƙi da shirin sa na yaƙi sun kai mutum dubu da wani abu mayaƙa dubu da wani abu inda suka fuskanci wasu wanda yawan su bai kai nasu ba su ci 300 ba sannan ba su yi shirin fita yaƙi ba amma kuma suka ci nasara a kansu suka kashe shugabanninsu irin su Abu Jahal da sauransu wannan ita ma'azartar aya ce na'am wa idza
الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
توقعين حال واتو mutane waɗanda ba masu imani ba ne masu imani kam wannan ba halinsu ba ne wa idha azaqna an-nasa idan muka ɗanɗana wa mutane in ji Allah kuffara kenan kafirai rahmatan wata rahama madaran muka ba su ruwan sama wa khatban aka ba su amfanin gonansu yayi kyau min baji dharra bayan da suna cikin tsanani bayan wato bu'sin wa jadabin talauci da fari da ya same su yanzu aka wata shekara ta zo aka ba su ruwan sama amfanin gonansu yayi kyau masatuhum wato bayan wahala irin wannan wahalar da shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ga kuma suna ta makirci wai game da ayoyinmu bil istihza suna wa ayoyinmu izgilanci wa takzib suna ƙareta ayoyinmu ta tunda wannan shine halinsu qul lahum gaya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu asra'u makran Allah fa ya fi ku saurin makirci ma'ana za ku yi watanni kuna shirya makirci domin ku cutar da manzonmu amma Allah zai warware makircin nan cikin second cikin ɗan mintoci makircin ya koma kanku saboda ku shiga taitayinku Allahu asra'u makran ay mujazatan Allah shi ya fi saurin wato iya maida martani kan makircin mai makirci ko inna rusulana yaktubun sannan kuma ku sani duk abinda kuke yi nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam makirci tare da mu'mine da ke tare da shi tabbas manzanninmu ay rusulana ay alhafaza mala'iku masu tsare wato duk ayyukan bayi yaktubuna suna rubuta duk abinda kuke yi ay matam kurun abinda kuke makirci ku makircin da kuke shiryawa bittaye wa kuriya biliya ana cewa ana karanta shi matam kurun ko mayam kurun na'am
huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'ata
na'am
ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
كنا وسأيوك لتصرفي تمكر بكم سنجر من الله با الحالي كما دل لو كتن دهو كشيقا تكيم أبنا ونمتي شيكو كي كيرا باكو كيرا هبل باكو كيرا مناتا باكو كيرا أزال صورانسو يا كما توكيو تتحالا ينكو domin da ainihin yadda halin ku yake huwa allazi allan nan shine wannan da yusayyirukum fil bahr fil barri wal bahri shi yake tafiyar da ku da karfin sa da ikon sa shi yake tafiyar da ku a tudu akan raƙuman ku akan dawakin ku akan jakunan ku akan alfaduran ku akan kafafuwan ku shi yake tafiyar da ku wal bahri haka nan shi yake tafiyar da ku cikin tekuna cikin teku ko cikin manyan koguna hatta idza kuntum fil fulki ya kamata ma ku tuna a cikin teku ba ku tunawa har lokacin da in kun kasance kuna cikin manyan jirage ay as-sufun wajaraina bihim wato wa'annan jirage zamanto suna tafiya da su kafirai wato magana yanzu an dawo da ita ila al-ghaiba zuwa mutum na uku don tsarin magana ai akwai abin da ake kira mutum na daya kai mai magana kenan akwai mutum na biyu wanda kake fiskantar da magana zuwa gare shi akwai mutum na uku wanda ake ku biyu kuke magana kan to Allah na siyaki yana tafiya akan mutum na daya da mutum na biyu sai kuma yanzu daga mutum na daya sai aka koma mutum na uku sai aka ce wajaraina bihim ba a ce wajaraina bikum ba to har dai in da kuka kasance kuna cikin manyan jirage cikin teku wajaraina bihim wato su kafurai jiragen ne zamanto suna tafiya da su a cikin teku mala yace fi iltifatun anil khitab akwai iltifati ga khitabi wato ga magana da mutum na biyu wal hikmatu fi hikmat da ke cikin wannan iltifati kuma huna anna qawluhu huwa alladhi yusayyirukum kitabun fi imtinan da yace huwa alladhi yusayyirukum shine yake tafiyar da ku kun ga ai magana ce da ke nuna irin ni'imar da Allah yake wa bayinsa wa izharu ni'matin ala almuqatibin kuma akwai wato bayyanar da ni'ima akan abokin magana mutum na biyu wa hiya shamilatun lilmu'minina wal kuffar kuma wannan magana da wannan tsari za ta hada mu'minai da kafirai li yastadima salihu ash-shukra saboda mutumin kirki ya lazimci godewa Allah madaukin sarki wala alla taliha kuma ta yi mutumin banza shi ma ya tazakkaru zai tuna hadhi ni'ima wannan ni'ima shi ma ya dawo cikin hayyacinsa walamma kana fi akhir al-ayati to amma da yake a ƙarshen ayan nan ma yaktabi anna al-kuffara akwai abin da ke tabbatar da cewa ko yake hukunta cewa su kafirai duk lokacin da aka tsirar da su ba godewa suke ba
suna dawowa ne kan shirka. To shi yasa sai aka ce wajaraina bihim, ba a ce wajaraina bikum ba. In ji malam. Idan najaw fil ardi adala an khitabihim, sai Allah ya bari yanzu ya daina fuskantar da maganan zuwa gare su, wato zuwa ga mutum na biyu kenan. Bizalika ila al-ghaiba, zuwa fuskantar da magana zuwa mutum na uku. Li'alla yuqatiba al-mu'minina bima la yaliqu suduruhu minhum, domin kada Allah ya yi magana da mu'minai ko ya fuskantar da zance zuwa ga mu'minai zancen da bai dace da su ba, domin su mu'minai idan Allah ya musu ni'ima suna godewa Allah ne, ba sa kafircewa sabanin kafirai. Idan aka musu ni'ima to shikenan, bayan sun kubuta yanzu sun dawo cikin hayyacin su, kuma shikenan sai su koma suna wa Allah shirka. Wa huwa al-badu bi ghairi al-haqqi, wa shine ketare iyaka ba tare da hujja ba. To shikenan sai mu dawo dai, wannan ana kiran sa jumloli i'tiradiyya, da yake muna karanta tafsiri ne sai ku hakuri wani lokaci za ku riƙa jin irin wannan, amma dai mun san ɗaliban ilimi da suke bibiyar mu su suna iya fa'idanta. To Allah ya ce wajaraina bihim, har lokacin da kuka kasance cikin manyan jiragen ruwa cikin teku, sannan kuma wa'innan jirage suka yi tafiya, suka yi ta tafiya da su su kafurai, birihin tayyibatin, cikin tare da wata iska wacce ba ta cutarwa, iskar teku, watakila ma sun sake labulen jirgi, iskan tana jan su, ana tafiya cikin sauri sosai, ba hankali na kwance ba. Shine birihin tayyibatin layyinatin, wa farihu biha, zamanto su yi farin ciki da wannan iska mai daɗi, ba wanda ba mai cutarwa ba cikin teku, ana cikin haka. Ja'atkum rihun atifun, sai wata buguwar iska ta teku ta zo, idan kowa ya zare. Babbar guguwa in ta zo ka a tudu ma ina za ka kama, wannan ta cikin teku a gare ya kawai shi kenan, sai abinda aka yi da kai. Na'am. Ja'at harihun atif, wato sai wa'innan jiragen, manyan jiragen, wani wato rihi, iska, asifin irin na guguwa, shadidatul hububi, mai karfin kadawa, ya zamanto taksiru kulli shay'in, da za ta rika kakkarya duk wani abu da ta biyo ta kansa. Wa ja'ahumul mawju, sannan me ake kiransa, tagoyin ruwa, taguwar ruwa, ya zamanto ya zo musu min kulli makanin, ta ko'ina cikin taguwar ruwa kawai, ga mutuwa dai a fili. Wa zannu annahum uhita bihim, su kyautata zato, ko ma su tabbatar su yi sakankance cewa lallai su fa an gama da su, ba su da wata hanyar, ba su da wata dabara da za su kubutar da kawunansu, ai ma'ana uhliku, za a halakar da su. A wannan lokaci mai kafirai suke yi, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, za su riƙa roƙon Allah kuma su riƙa tsarkake shi, kadaita shi kawai da ibada. Ba wanda zai ce hubal tsirar da mu, a'a sai Allah, babban Allah, za a kuma wurin babban Allah yau kan, sai Allah kawai, Allah ka taimake mu. Wato maluma dama suna cewa mashrukai masu bautan gumaka na Larabawa wani lokaci hankulansu na zarce mashrukai ɗan bid'a da mashrukan ahlul kitab. Mashrukan ɗan bid'a hatta cikin irin wannan mushkilar, kada ka yawa makin gaji wani yana cewa Shehu Tijjani ne zai kubutar da shi, ko Barhama, ko wani abu. Kada ka yawa makin wani nasara a cikin wani lokaci irin wannan ya rika cewa Jesus ne zai kubutar da shi, ba zai kira sunan Allah ba. Amma su mashrukai Laraba masu bautan gumaka cikin wahala irin wannan, ba sa tuna Hubal, ba sa tuna Lata da Uzza da Manata, sai Allah kawai. Su riƙa cewa la'in lamu ƙasamin, wannan lam ɗin nan lamu ne na rantsuwa, wallahi ya Allahnmu, in an jaitana min hazihi, idan ka kubutar da mu daga wannan halaka da muke ciki, ayal ahwal, wannan abu na ban tsoro da muke ciki, lanakunanna, wallahi za mu kasance mina shakirin, daga cikin masu godewa, ayal muwahhidina, masu kadaita ka da ibada. Suna cika wannan alƙawari, ba sa cika wannan alƙawari. فلما أنجاهم
إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
نعم.
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. فلما أنجاهم لوكت لشيء ألا ملوكت فركي يكب تدثوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فإذا كان سنة سنة وتقونا دئيري سنة ظالنشي أتكين دوني أكو أتكين كفا بغير حق إن باتار دوني حجابا أي معنى بغير حق إنهم بغير ثواب شرعي باتار دوني دليل شريعة با. أي بالظلم والشرك تضمن توسنا تكيكا وكو الدنيا ورتهان يريين شركة ظالنشي wannan shine halin su wannan kuma hali abin takaici ne saboda haka Allah madaukakin sarki yanzu yana kiran dukkan mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane hadda ma aljini duk mukallafai ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghyukum ku sani fa zaluncin ku da kuke yi na ku dauki haƙin Allah ku ba wani Allah ko zalunci da kuke yi wa junan ku wannan ya cutar da wannan wannan ya cuci wannan to zaluncin nan akan ku fa yake akan ku zai koma Allah dai ba wanda ya sai cutar da shi saboda haka ya kamata ku yi imani innama baghyukum ala anfusikum me yasa li'anna ithmahu alaiha saboda zunubin wannan zaluncin akan rayukan ku din ne yake gobe kiyama tamatta'unaku ku da yanzu akan abubuwan nan da kuke yi na saba wa shari'a kuna jin dadi mata alhafi duniya jin dadi na rayuwar duniya tamatta'una fiha qalilan kuma kuna dan jin dadin ne ba lokaci mai tsawo ba sai ka auna daga lokacin balaganka lokacin da ka fara sanin dadin duniya da zuwa lokacin mutuwarka ko kuma ala lakalli dai da lokacin da zaka fita hayyacinka shekaru nawa zaka fita fara fita hayyacinka ah da tin wannan da mu kake ba mu bai mu wuce da tin ko kuna tinya yake mu rayu anan daga dai yawa mafi yawa ala sabon ma kan tabari din da wani abu amma suna tinya yake su an ba su da yawa yawanci dai an ga irin su tabarin tabarin da wani abu din nan an fara fita ko da ana raye dai za a ga cewa dai haka dai harkokin kusan mutum ko cikin yayansa cikin gidansa yawanci ba a shawartansa za a tsara abubuwa ba tare da ya sani ba don an san ko an gaya masa shi ba wannan duniyar yanzu yake ciki ba yana cikin wani yanayi saboda haka duk ɗan jin daɗin daga lokacin balaganka zuwa mu ce shekara 80 misali wannan mun yi adalci da yawa kenan shekara 80 sannan lokacin balagar ka dinnan da ka fara jin dadin duniyar mu ce shekara 17 saboda haka cikin 80 a cire 17 nawa ya rige 60 da kadan ko 63 ko ne mai kama da wannan to ya rayuwar duniyar kenan ba to ce shekara 63 to bellantana ma gaskiya wasu tun daga 60 din nan fa kai da kanka zaka fara fahimtar cewa ya kamata ka fara tattara ko matsinka yare da za suke burge ka kake Allah Allah ai kaza ai kaza za ka cewa ragabar ka kwadayin ka gare su yawo ya abin nan abinci da kake ci da yawa da ka ga cewa duk abubuwa sun rabu da kana iya cin kaza ɗaya lokaci guda yanzu ba za ka iya cin rabi ba da in ka sa kosai sai hali sai abin da hali yayi yanzu kuma daga ci kwaya biyar ko kwaya shida sai ka ji duk abin ya ishe ka kaga wani tun daga shekara 60 din nan ko ma da ake ganin mu ɗan samari samari nan mun san abin da muke ji a cikin cikin da to saboda haka dan jin daɗin kaɗan ne dole sai a aiwa kai qiyamul layl ko to bari mu karasa lokaci yayi na'am kuma ile na marji ku sannan zuwa gare mu ne makomar ku take fa nan bi ku zamu labarta muku ma kun dun ta'malu abinda kuka sance kuna aikatawa tunda wannan shine halin ku ku yi wa kanku qiyamul layl ku bi manzon mu domin ku samu tsira na har abada ku samu aljanna ni'imarta da baya yankewa har abada to Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta Allah ya taimake mu ya taimake kasar mu ya ba mu lafiya da zama lafiya mu gaye ka tilasta mana yaki dan abin da mai sunan su yan kinnatin da sauran yan ta'adda da suka wajabtawa gwamnatin Najeriya da al'ummar Najeriya yaki muna fata Allah ya ba mu nasara akan su ya gaggauta ba mu nasara duk sauran kasashe da suke fama da irin wannan musibu Allah ya kumutar da su ya halakar da wayannan jan ta'adda halakar da wayannan kinnafa Allah ka amsa mana addu'o'in mu haza aha gobe ne ko to dama kun san muka nemi taimako na musamman cikin watan Ramadan sau uku daren farko karshen goman farko da karshen goma na biyu da karshen goma na uku saboda haka insha Allah gobe in Allah ya kai mu kowa ya fito da shirin sa alihu a ciki saboda taimakon addinin Allah Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk